المتقين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أخوة مسلمي زام فسرك أندك تكيم أبين دخل أمموتا قباتا دير الله ربتي في أنزلنا باية من يقودية أغا الله وان دي يتوكك درجة ما سو توحيد توحيدي دما سو توحيدي الله يكسك أنت ما تو شركة دكم ما سو ينشركة سنموك يسلاتي dasira muka ce su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban masu tauhidi gaba daya da kuma alayensa da sahabbansa gaba daya da waɗanda sun kabi su akan tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe bayan haka nayi makai na wasici da ku da tsoron Allah subhanahu wataala domin tsoron Allah subhanahu wataala ita ce wasiya da dadda ta gadin gadin wanda Allah subhanahu wataala wato yayi ma bayinsa tun na farko har zuwa na ƙarshe bayan haka ya ku ƴan uwa musulmi mu sani cewa addinin musulunci addini ne da yazo wanda ya bata wanda ya lalata dukkan waɗansu abubuwa hanyoyi da ake bi wajen bata hakkun mutane domin dan adam hankalinsa idan ya baci to shikenan rayuwarsa ta lalace babu inda zashi shi yasa duk wanda yake son ya batar da kai dole sai ya auna hankalinka ya auna ya gani shin hankalinka yana aiki ko bai aiki in ya gane hankalinka bai aiki to ya kare da kai sai ya je haka cikin halaka shi yasa musulunci ya hana duk wata hanya wanda za a bi ayi wasa da hankali duk abin da zai bata hankali musulunci bai yarda da shi ba sawa'an abubuwa ne da za a yi na sihiri sawa'an abubuwa ne da ake yi na sha na maye ko na kwaya waɗanda za su haukatar da mutum ko su kusar da hankalinsa musulunci duk yayi qada akan waɗannan abubuwa to idan muka duba ya ku ƴan uwa musulmi daga cikin masu wasa da hankulan mutane suna amfani da halayen da mutane suke ciki tunda dan adam yana da buri shine ake ce ma al-amalu da larabci da al-hamza ne ba wancan mai ainun ba al-amal buri jam'in shi amal dan adam yana da burace burace wanda Allah dai san iyakar su sai ya mutu da su yana son kaza yana son kaza yana son kaza yana son kaza sannan kuma yana da al-alam jam'i ne na alam shine ciyo abubuwan da suka dami mutum to da waɗannan abubuwa wani lokaci ake amfani don saboda ayi wasa da hankalin mutum saboda bi saboda in kana da abin da kake so hankalinka sai ya gushe bahaushe yace kare mara yake gani koko malmala amma bai ganin gora sai ya zo wajen ci sai abu gikan shi dan haka dan adam idan yana cikin matsala wani lokaci koko yana da abin da yake so hankalin shi da tunanin shi sai ya daina aiki sai a maida shi kamar yadda ka san wato birin wasa ana wasa da shi to musulunci bai da waɗannan abubuwa ba to daga cikin waɗannan mutane da suke amfani da waɗansu hanyoyi irin waɗannan shine masu nuna ma mutane sun san abin da zai faruwa gobe mutun ya zabura katon kaddara ya cito ya koshi ya zamana sai ya ce maka nan da shekara kaza ga abin da za a yi nan da kwana kaza ga abin da za a yi to waɗannan mutane tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ai akwai su shi yasa da Qur'ani ya bayyana sai sun ka danganta shi zuwa ga sihiri ne ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri ne yake yi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bokanci ne yake yi saboda a wannan lokacin ba mai zuwa da wani abin ban babaki in ba su ba to waɗannan mutane hatsari ne a cikin al'umma waɗannan mutane hatsari ne a cikin al'umma kuma aikin su da wanda yake yin wannan aiki da wanda yake da wannan aiki waɗannan mutanen ba musulmi bane sun fita daga cikin addinin musulunci yana da kyau a hada mu musulmi saboda su yi hattara da wannan abin bala'in su kuma yanzu ba ya tsaya bane a zo wajen su a'a saboda yanzu Allah ya kawo mu zamanin internet da WhatsApp da Facebook da sauransu da Instagram to sun samu hanya wanda za su zuwa su yada wannan guba ta su a cikin al'umma gaibi za mu yi bayani kan shi a mataki na farko a matsayin gaibi mi ake ce ma gaibi asalin gaibi a larabci in ka ji an ce gaibi kalma ce ta larabci daga gaba ya ghibu ghaiban shine ato abinda ya faku ya koyu ba a ganin shi idza khafiya amma fi lugha sun ka ce ma la yudraku bil hawasil khams abinda ba a iya rishika shi a gano shi da kafa biyar da suke kai ma dan adam ilimi shi ake ce ma ghaibi a yaren larabci wadanne kafafe ne guda biyar license da ake kira su da faransanci shine cewa abu na farko wato halshi abinda zaka sa cikin bakinka ka dandana kaje yana da zaki koko bai da zaki ko daci gare shi ko zarki ko menene ko abinda ya kama da haka abu na biyu shine hanci abinda zaka shaka kaji wannan iska ka ji iska ne mai sanyi ne ko kuma mai sanyi bane. Abu na uku shine ido, ka kalle abu ka san baki ne ko fari ne ko ja ne ko abin da ya kama da haka ko kore kore ko badda badda. Sannan kuma abu na hudu shine kunnai, ka saurara ka ji maganar da ake faɗa. Abu na biyar shine fatar jikinka, zaka taba abu ka ji abin nan mai sanyi ne ko mai zafi ne ko mai kaushi ne ko mai laushi ne. Wannan idan baka iya hararo abu da waɗannan abubuwa guda biyar a larabce shi ake kira ghaibi. Baka iya dandana abu da harshenka, baka iya shaka shi, baka iya ganin shi da idonka, baka iya jin shi da kunnanka, baka iya taba shi da fatar jikinka, shikenan ya zan ghaibi a lugha. Amma malamai a shari'a suka ce abinda ake cewa ghaibi shine abinda ba a iya sanin shi sai ta huskar shari'a, sai wahayi ya zo ya baka labari. Kun ga wuta, wutar jahannama ghaibi ce, ba yadda za a yi ka san abin da ke faruwa lahira, tunda ba wanda ya zo lahira kawo maka labari sai ta hanyar nasu. Aljanna ghaibi ce, ba wanda ya san abin da ke cikin aljanna ghaibi ce, sai dai dan abin da Allah subhanahu wataala ya ba mu labari. To shi yasa Qur'ani karan kansa ghaibi ne, sai lokacin da Allah ya so a san shi, sannan Allah ya saukar da Al-Qur'ani. To anan saboda ɗaliban ilimi wani lokaci in muna tattaunawa muna buƙatar a san abin da ake cewa tahriru mahallin niza'. In ana jayayya za ku ga wasu suna cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san ghaibi, wasu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san ghaibi ba. To da za a zo a aza ka'idodi na ilimi a tattauna, tana yiwuwa a gane inda gaskiya take. Ghaibi kala biyu ne, akwai al-ghaibul mutlaq, ghaibi wanda yake mutlaq sakacce, wanda bai da kaidi bai da iyaka, to wannan ba wanda ya san shi sai Allah. Akwai al-ghaibul muqayyad, ghaibi wanda an ka dabaibaice an ka sama iyaka, ma'ana ghaibi wanda adda alaka da wani abu, to wannan kuma akwai bayin Allah waɗanda Allah ya sanar da su tana yiwa su san shi. Shi yasa Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, wanda ke cikin sammai da ƙasai ba wanda ya san ghaibi in ba Allah ba, wanda nasi ne karara da sauran ayoyi. To amma kuma akwai ghaibi wanda Allah ke sanar da bayin shi, to wannan kuma sai da mun to muqayyad ne, in Allah ya so wani bawan shi ya sani zai sani. Kamar misali inda Allah ce alimul ghaibi, Allah shine wanda ya san ghaibi. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, baya fada ma wani, baya nuna ma wani daga cikin halittunsa ghaibi ko guda. Nan annakira ce fi siyaqin nafi tufidul umum, kamar da malaman usul fiqh suke cewa. Amma sai Allah ce illa man irtada min rasuli, sai wanda Allah ya so daga cikin manzanni. To fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada, Allah zai samu masu tsaro gaban shi da bayan shi, su tsare shi ta ko ina saboda a isar da wahayin nan. Sai sa ce liya alama an qad ablagu risalati rabbihim, dan Allah ya sani nan sani na bayyanawa, ba dan Allah bai sani ba, Allah ya san duk da abu da ya kasancewa. So idan muka duba ya ku ɗan uwa musulmi kenan, in an ka ce manzo ya san ghaibi mutlaq, wannan kuskure ne. Amma an ka ce manzo ya san ghaibi muqayyad, wannan gaskiya ne, ghaibin da Allah ya so ya sanar da shi. Don irin waɗannan mas'aloli na aqida suna da hatsari, kuma suna buƙatar a bayi bayanin su yadda mutane za su gane su, tunda abu in yayi zurfi ba kowa ke iya fahimtar sa ba. To anan ya ku ɗan uwa musulmi, mas'ala ta sanin ghaibi, babu wanda ya san ghaibi sai Allah. Kuma wannan khutba ba za ta isa ba mu kewaye sani da ita, sai an sake yin wani karatu ko muhadara ko khutba kan wannan mas'ala, saboda akwai wato tana da rassa da dama wanda ya kamata a ƙara yin koda karatu guda ne kanta. Amma a yanzu bari mu yi bayanin abin da yake da alaka da khutban mu kai tsaye. Cikin mutane akwai wanda suke cewa su sun san ghaibi, sai su tsammanin wani sabon abu ne. A'a, wannan abu ne wanda yake tabbatacce a cikin nassoshi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi na Ummul Mu'minin Aisha wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi, sake cewa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam anil kuhan, jam'i na kahin, bokaye, sai yace laisu bi shay'in, su ba komai bane. Ƙarya ce suke ma mutane, mutane ne waɗanda sun ka gane in kana cikin matsala ko kana da wata bukata sun samu sa'a. In kana cikin matsala ka zo wajen su kan nemi biyan bukata, su yi maka ƙarya, su yi maka abubuwa. In an ci nasara, dama Allah ya kaddara ka abin zai kasancewa, su ce suna so ka yi. In ba a ci nasara ba, su ce maka to har yanzu dai ka jira, ka kama jira sai ka mutu. Koko su ce maka a'a, matsala 20 ce za ta buge ka, amma saboda sun yi intervention sai an ka rage sun ka zan biyar ko uku. Kaga kullu haka za ka karewa. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisu bi shay, sai sahabbai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahum yuhaddithuna an shay'in wa yakunu haqqan, suna iya bada labarin wani abu kuma ya kasance sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a'a yace wannan tilkal kalima wata kalima ce yahfazuha aljinniyu wadda aljani yake haddace ta saboda sun kasance suna zuwa sama wajen satan labaran abinda za a yi a sama lokacin da za a fada mala'iku shi yasa ake halbo su da yula ta wuta wadda take fitowa to in ya sato ta yi gudu wuta bata kone shi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fayaqurruha qarrat wato fayaqurruha fi udhni walihi qarrat dajaja sai ya jefa ta asalin shi kamar koto ne sai ya jefa ta ma'ana kamar yadda kasa ta kaza take koto ta soka cikin kasa haka yake jefa wannan kalima a cikin waliyin shi masoyin shi na daga cikin bokaye shi ko in ya gaya mishi manzo Allah sai ya ce fa yakhliquna minha mi'ata kadhba sai su hada da ƙarya 99 kaga gaskiya guda sun hada da ƙarya 99 sai su ƙara shi sa wanda biyo biyo wadannan mutane karshe sai sun talautar da shi sun kwace dukiya tai kuma ba su haukatar da kai su hallaka ka su saka ci dukiyar mutane ka ciwo bashi ka kare rayuka cikin wahala wannan hukunci suke nan mali su bishai kafire ne saboda sun ƙaryata Allah sun ƙaryata manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai kuma wani hadisi daga matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a hudi kowa ce ce ba dama sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su adille ne kenan jahalatu sahabi la tadur kamar da malaman hadisi suke cewa hadithi ne cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata arrafan duk wanda ya zo ma mutumin dake hudin abinda za a yi gobe domin jam wato siga ce ta mubalagha ta arif arraf mai iddi'ain ya san abinda za a yi gobe yace lam tuqbal lahu salatun 40 layla za a yi kwana 40 tunda an ce dare 40 ana nufin dare da yini kenan za a yi kwana 40 ba aka yi sallar ka ba to amma sai malamai suke cewa akwai wani hadisi wanda yazo ya kayyade menene ake nufi shine cewa hadisi na Abu Huraira cikin Musnad Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man ata kahinan aw arrafan Abu Huraira radiyallahu anhu shi rawaito wannan hadisi wanda yazo maboka ko mai fadin abinda za a yi gobe fa saddaqahu bima yaqul ya gaskata abinda yake fada to kenan sai malamai suka ce wannan kaidi ne fa saddaqahu bima yaqul sannan kuma hadisi daga matan manzo sallallahu alaihi wasallam da Imam al-Bazza ya fitar da shi Sheikh Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya inganta da wannan hadisi man ata arrafan wa man ata kahinan wanda yazo maboka ba arrafan ba fa saddaqahu bima qala ya gaskata shi game da abin da ya faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammad ya kafirce ma abin da anka so kama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dalili kuma Allah ya ce ba wanda ya san gaibi sai shi shi ko wani katon kaddara ya ci tuwo ya koshi ya ci maka ya san gaibi to kenan kaka kaga akwai matsala wannan ya wanda duk ya ƙaryata Allah ya ƙaryata da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meye shi kafiri ne malamai sun yi sabani bambanci shin akwai bambanci tsakanin arraf da kahin malamai suke cewa kusan guda suke dukkan su suna iddi'ain sun san gaibi amma akwai ta inda suke bambanta dan shi boka wani lokaci yana da gadanganta kan shi ne zuwa ga addini sannan shi kuma arraf sun kace wani lokaci yana amfani ne da hanyoyin da shari'a bata yarda da su ba mutumin da zai amfani da bugun kasa ya buga yace kasa ta ce kaza ko kuma ya amfani da ɗan duwatsu alhasa kenan darbur rimal kuma shine a buga kasa daga cikin su kuma akwai almunajjimin daga annajmu ne tauraro mai gibin tauraro kaza ya buga lissahi yace abu kaza zai faru shi ko alkahin sun kace mutumin da yake iddi'ain ya san gaibi an gane ko lahu alqudratu ala tanabbu' bil mustaqbal yana da karfi yana da ikon da zai bada labarin abinda zai zo gaba amma an tariqi qiwan khariqatin lil ada yana da hanyoyin da sun ka saba ma al'ada wanda zai samu labari koko an tariqi wasa'id wato an tariqi wasa'id ruhaniya yace a'a akwai wato wasu rayuka aljannu kenan da su kuma yi labari wannan bokanci ne koda mutun yana sallah yana waɗannan ayyukan wannan ba musulunci bane shi yasa ba sai suka yi dubara yanzu bokaye sun kirda a ce musu bokaye tunda an yake su an ce bokaye kafirai ne sai a ce akwai wani mutum nan cikin unguwa ya iya aiki wanda kuma an wani adda dubara sai a ce akwai wani malami wanda ya iya aiki malami mallan boka malan ne kuma boka ne kaga bokanci kafirci ne malan kuma addinin musulunci tauhidi kuma an hada su a'a a bar wannan kufurun ne bawa kafirci ne wannan ba gaskiya bane Allah bai yarda mutum ya ce ya san gaibi babu nassin da ya ce ana yin wannan ya ku yan uwa musulmi kwanakin nan akwai wani mutum da ya bayyana cikin internet dama sun samu sa'a akwai hanyoyin da za su yada yanzu ba sai ka zo musu ba yana hudi yace kasan Niger kaza zai faru na bala'i kaza zai faru na bala'i kaza ne faru na bala'i kaza ne faru na bala'i ƙarya ne daga ina ka samu yace a'a ya buga ilimi ne wanda yayo hasashe ta fuskar buga kasa shi da kanshi ya fada yace kuma ta fuskar tauraru ya gano kaza wannan ƙarya ne babu dalili akan wannan ba wanda ya san abin da zai faru in an jima'in ba Allah ba labarai ya ku ƴan uwa musulmi shi ma wannan karatu ne yadda ake mu'amala da su in mun ka hankalta mazamunna shi labari ya kasu gida biyu na farko shine labarin abin da ya wuce wanda yake ba mu wannan labari sune wato masu tarihi al-mu'arrikhun les historiens su ba mu labari abu kaza ya wuce wannan ba matsala bace za a aza shi ne a duba a gari a ka'ida ta bincike in ya dace a karba in bai dace ba a bar musu abin su wannan ba a ce mai kafirci Na biyu masu babu labarin abin da yake faruwa yanzu sune yan jarida su kuma in suka bada labari su ma ba a cewa ƙarya ne akwai hanyoyin da ake bi tana yiwa labarin yanzu gaskiya tana yiwa labarin yanzu ƙarya na uku sai lokacin da zai zo gaba wanda zai ce ya san abin da zai faru to sune waɗannan al-arrafuna da al-kahana da al-munajjimun da sauransu waɗannan ƙarya suke yi saboda sun ƙaryatar da nafsi wannan ita ce gaskiya kuma waɗannan mutane sharrin su yana da yawa cikin al'umma kuma kai ka ce ga abin da zai faru gobe to mu mun kalubalance ka ka hada muna yaushe zaka mutu ya kai boka kana taba mutane labarin abin da zai faru ai rayuwarka zuwa gaba ne zaka mutu tunda kana da yanzu ka hada muna yaushe ne zaka mutu amma zaka ga waɗannan mutane suna da manyan kiliyan customers musamman zaka ga waɗanda Allah ya ba dan wani matsayi shikenan sai ga mutun ya hada ya dauki dukiyar al'umma miliyoyi ya tafi wani lokacin da dare ake tafiya wajen su sai karhe ɗaya na dare kowa shiga kwana wani ko mata sai ba ta sani ba a dauke shi cikin veewit a hita da shi a je can cikin daji a iske wani katon kaddara ya ce ya koshi ya sa walki ya zamanar da kai ya amshi leda kuɗi tana yiwa kuɗin ka ne da ka je kan ne mata hanyar halal tana yiwa kuɗin al'umma ne an ka baka saboda ka kare matsayinka koko dukiyar da ka ci shari'a sai lahira idan malami na da imani yoshi zai ce ma ka ci dukiyar al'umma shari'a sai an zo gaban Allah kai ka san abin da ake ce ma tsayuwa gaban Allah shikenan sai ya amshi kuɗin ya aji cikin buka yan shika goma goma ya dauko dama akwai ruwan cime ya aje su sun yi zahi sun jima har sun yi wari ya dauko su ya ce ma to daga kai sai kilot guntun wando wanda bai san kilot ba ya buge ka nan ya ta dankara maka shi sannan ya dauko ruwan banza masu wari ya zuba maka ce tai katon banza daga ciki akwai mata su ma kliyankin su ne mata don saboda a mallake miji a mallake uwan miji a mallake kaza a mallake kaza a je can saboda a haukata dan wance shi mallami na Allah bai haukata wani mutum wanda bai mai lehin komi ba ko a kashe wani daga cikin manyan kliyankin su akwai masu kuɗi kasuwancin shi sai kaza shi yasa wani mai kuɗi da ya tuba cin kohi gida ne da ya ga kadan gari sai shi koma sai yayi apel yace ho na hito na ga wani bakin kadan gari sai ce zaman ka gaka hito shikenan kliyankin su suna da yawa da masu son auren mata mutum mace mutum goma ishirin suna son ta kowa ya je gabo kanshi kuma duk bila'in da an kai gudana zai auren ta komi bala'in karshe kuma a yi mata masu sihiri a ce a raba ta da mijinta wanga sha'aura a raba ta da mijinta wanga sha'aura to tana yiwa kai sihirin ba a kare ba an yi sihirin ka mutu kai baka aure mace ba kai baka samu matsayin da kake so ba kuma ga ka mutu kana mushriki kai hasarar duniya da lahira don haka waɗannan abubuwa a nisance su Allah bai yarda da su ba shi yasa matan su malami suka ce to da yace fa saddaqahu bima yaqul an yi istisna'in mutumin da yazo ya tambayi boka gaban mutane don saboda ya sashi kumiya wannan malami suka ce in dai don ya sashi kumiya ne wannan ba a cewa ba za a karbi sallar shi ba ko kuma za a ce ya kafirta ba don haka dai ya ku ƴan uwa musulmi waɗannan mutane suna nan suna da kaloli daban-daban suna da hanyoyi daban-daban musulmi yayi tawakkuli ga Allah subhanahu wataala ba wanda ya san abin da zai faru sai Allah kuma in ana son a samu sauki cikin al'umma to ga hanyar da za a bi Allah ya faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah mace ko namiji dan kowace kasa ne ko wace kabila ne dan kowace farti ne ko wace matsayi gare ka cikin al'umma ka ji tsoron Allah Allah ce zai sanya maka mafita sannan Allah ya faɗa ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da kaga ya same ka nagari daga wajen Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi in kaga mummuna ya same ka to daga gare ka na kuma Allah ya ce cikin suratu shura wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba saboda abin da hannayenku sun ka aikata ma'ana abin da kun ka aikata yosa al'umma tana cin haram, yosa al'umma kowa yana son ya ci mutuncin wani, ya zalunci wani, ya halaka wani, ya haukata wani, kuma sai Allah ya kawo muku sauki, a koma ma Allah sai a samu nasara. Amma wani boka ne mun da cewa kaza kaza kaza, mu koma ma Allah, mu tsaya mu bauta ma Allah, mu yi ibada da kyau, Allah ya taimake mu, in kuma an kake ya babu saukin da za a samu. Wannan kuma ga dukkan alamu ita ce khutba tana yiwa, ban sani ba sati mai zuwa tana yiwa za mu yi balaguro, kenan kuma sai mu je wajen gabatar da wadansu daurori in Allah ya kaddara, mai yiwa sati mai zuwa ina nan koko sati mai zuwa bana nan, dan ka wasu su zo da wani bayani tana yiwa mu yi balaguro don gabatar da karatuttuka a sauran wadansu garuruwa cikin kasa, in Allah ya ba mu iko, in mun tahi sai dai Allah ya dawo da mu, in kuma mu dawo ba haka Allah subhanahu wataala ya kaddara. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن العجز والكسل والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.